Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin Laraba 9 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Kariyar darajar naira ce mafita ga matsalar da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta yanzu. Waɗanne hanyoyi za a bi ne a magance wannan matsala ta tattalin arziki? Ta yaya bankunan Najeriya ke taimakawa wajen kashe tattalin arzikin ƙasar?
Da rashawa da cin hanci da banga ya tashi ya koma bankuna da babban bankin tarayya suna gina kansu.
An ce kifi idan ya lalace ta kai yake lalacewa. Shugabannin nan dai su ne za mu matsa duk lalacin talaka in shugabannin suna abin da ya kamata talakawa za su bi su.
Ya za a yi ne a farfado da tattalin arzikin Najeriya? Naira ta yi ƙarfi ta ƙara daraja a kasuwannin hada-hadar kuɗi na duniya?
Inda sun abubuwa na cikin gida da rage yawan buƙatuwan kuɗaɗen ƙasashen waje. Akwai karatun da za a iya yi a Najeriya ba dole ba ne sai an je ƙasar waje. Kula da lafiya wanda za mu iya yin shi a Najeriya.
Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan makomar arewa. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Wata irin rawa bankuna ke takawa wajen karye tattalin arzikin Najeriya ta bayan hage ba tare da sanin gwamnati ba? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Yau da gobe, ba shakka wasu bankunan Najeriya suna taka rawar gani wajen kare tattalin arzikin ƙasarmu ta wajen karɓar cin hanci da rashawa da rashin bin dokokin aikin bankuna. Sannan komai za su yi sai su ce wai dole sai da dala, ba sa hihita naira akan sauran kuɗaɗen wasu ƙasashen. Amma da a ce bankunanmu na Najeriya za su bi dokoki da tsare-tsaren aikin banki, da insha Allahu tattalin arzikin ƙasar zai warwaɗo. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina.
Daga cikin abin da bankuna ke yi ta bayan fage sun hada da na ɗaya sayar da kuɗin waje ga Bureau de Change. Yawan buɗe asusun ajiya ga ma'aikatu ba a kan ƙa'ida ba, tare da barinsu da kuɗi a ciki. Rashin biyan kuɗin shiga ga gwamnati, yawan ba da bashi ba a kan ƙa'ida ba. Rashin taimakawa ga manoma da ƙananan masana'antu da sauransu. Saƙo daga Ibrahim Muhammad Sokoto.
Wannan zance zai iya zama gaskiya, musamman idan aka dubi yadda mahi yawan ma'aikatan bankuna suka ƙware wajen iya karɓar nagora daga hannun 'yan kasuwar da ke harkar canjin kuɗi a mahi yawan bankunan ƙasarmu. Saƙo daga Aliyu Usman Taka Lahiya.
Eto, gaskiya a wasu lokutan bankuna sukan sa wa mutum headache, wato ciwon kai. Ga aljihunka na ƙara, ga ciki na murɗa, kawai haka siddan ba gaira ba dalili, sai kaga sun waware, sun zaftare maka kuɗi daga asusunka na ajiya. Kuma ka je ka yi complain, sai a kawo maka ƙabali da ba'adi, wanda zai sa dole ka haƙura. Kaga daga nan an karya maka ƙarfin aljihunka kenan, wanda kuma yin hakan shika-shikai ne na karya tattalin arzikin ƙasa. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau.
Tabbas bankuna suna taka muhimmiyar rawa wajen haɗuwar darajar naira, saboda da gangan suke haka domin su dinga zaftare kuɗin ruwa da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki domin a samu sauƙin rayuwa. Saƙo daga Garba Shabiola Gashuwa.
Tabbas yau da gobe ba abin da ta bari, ai ba masu karya tattalin arzikin ƙasa ta Najeriya illa face bankuna, domin yau idan aka sa farashin canji sai wasu su zagaya ta bayan fage su ƙara wa al'ummar ƙasar farashi. Fatanmu Allah ya kawo mana sauƙin abin. Sako daga Usman Muhammad Maiduguri.
Tabbas bankuna suna daga cikin masu kare tattalin arzikin ƙasa domin ko gwamnati za ta iya hana saida dala ga masu canji to amma kuma sai su koma ta bayan hoge suna saida musu. Sako daga Sama'ila Ahmad Dikki.
Suna yarda ana hada kai da su wajen sayar da dalar America da tsada ana karya nira kaga wannan karya tattalin arziki ne sosai. Sako daga Sani A Sani.
Abin ba magana domin suna sayar da kudaden waje ta barauniyar hanya a harashi mai muguwar tsada. Sako daga Miss Bahu Sabu Umar.
Hakika akwai rawar da bankuna suke takawa ta bayan fage domin karya tattalin arzikin Najeriya ta hanyar sayar da dala daga ƴan kasuwa ko kamfuna ta bayan fage wanda hakan yake kawo koma baya ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa. Yau a zaura matasa masana ilimin tattalin arziki Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube tsohon babban manajan bankin JAIS da kuma ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi Malam Abubakar Ali za su kammala muhawararsu akan tattalin arzikin Najeriya tare da yin wankin babban zani ga gwamnati da bankuna da kuma duk wani mai hannu cikin karya tattalin arzikin Najeriya. Ga jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina.
Akwai masu shari akan tattalin arziki da suke da ra'ayin cewa yana da kyau gwamnati ta kafa hukumar kayyade farashi wato price control domin a ceci halin da jama'a suke ciki dan ganin da yawan tashin farashin kayayyaki na babu gaira babu dalili. Menene matsayin wannan a cikin tattalin arziki a ƙasa?
Yayi baraka bada abin da baka da shi ba ai. Ina kayan da har zaka kayyade mata farashi kayan da ba kai kake sarrafawa ba
amma wasu suna ganin cewa misali mai ma ai muka shigo da shi ne a kasashen waje kuma gashi gwamnati ta kayyade farashin sa yanzu kwanan nan.
Yo ai wannan ka shiga wani magana daban ka tokan amma dai mun baka amsa. Ai wannan zance mai din na farko tukun in ba lalaci mu ba ma ya za ya ce you know mu zamu fitar da rubutaccen mai mu shigo da tacaccen mai in ba ma lalacin ma na ƙarshe in ba lalaci na ƙarshe ya kama mu ba saboda haka idan mun lalace kuma sai mu ci gaba da lalacewa ka gane yanzu tunda ka taba hankan mai din nan yanzu ka san cewa gangan mai da ake cewa gurbataccen nan idan aka fidda shi ko kuma idan aka sarrafa shi za a sarrafa shi a gida a kalla ba kasarwa za a samu abubuwan da yake tattare da mai nan kashi fiye da abu 40 wanda kowanne nashi zai iya ya tada masananta da za a dau mutane ake wato abinda ake ce mata by products. Yanzu abu hudu muke samu muna samu mai na petrol na jirgi ya Cairo diesel kowannan black abunan dinan ba mu ci gasa ba duk wannan muna zubarwa a waje to saboda haka wannan zancen mai lalacin yayi wa kada kai wannan magana gaya da wancan da aka yi idan ka duba yanzu farashin ma ai inda za bari ma bi kasuwan bai kai 97 din ba yadda yanzu abun ya gangara saboda haka mu koma tambayan da kai kan asa price control babu ba zai aiki ba saboda haka ba mu muke sarrafa abubuwan da muke aiki da shi ba bature yace cannot give what you don't have saboda haka ba zai aiki ba amma idan tattalin arzikin namu yayi kyau kanaji muka samu kayan gona din da shinkafan da masaran da abubuwa da ya ishe mu tun na farko muka ci ya ishe mu sai muka fara fidda shi waje mai din da kanta muka fara tacewa anan muka fara fidda shi ban ga dalilin da yasa a kasan nan ba za mu fara sai da refined products ba mu ma zancen sai da kurun ma ya zama tsohon yayi yanzu zancen Dubai da ake wai Dubai shekarun Dubai nawa ne shekara 30 baya fa Dubai din nan ya shine da ruwa shugabanni har suna alfahari su da iyalin su je wai Dubai hutu ba abun kunya bane yanzu shugaban Dubai zai zo wannan yawon bude ido kasan kai ina taba ka taba gane shugaban kasa ya bari ya je neman lafiya abun nan wani wuri saboda haka gyaran fa wato zai amma yanzu muka yi magana wasu sai su ce a kaza kaza ana abu nan babu gyara an ce kifi idan ya lalace ta kai yake lalacewa duk inda kuma akwai babba yaro bai da lafi shugabannin nan dai su ne za mu matsa duk lalacin talaka in shugabannin suna abin da ya kamata talakawa za su bi su
saboda haka gyara ya kamata yi mu duba talaka na mu duba gaba kuma duk shugabannin Najeriya kullun nake faɗa yawan yawancin mu wallahi kashi 90 gwamnati ne makarantan gwamnati muka je an bamu abincin gwamnati an bamu uniform na gwamnati ni wannan ina secondary school ne wan fudu wallahi ini hon kudu nake da shi kyauta wallahi ina cin abinci sabulun wanka da ban sabulun wanki da ban arziki yanzu ya karu shin me ya faru barayi ne shugabanni yayyawa Allah ya ji kansu sarrauna Allah ya gafarta musu su da sun yi satan wayennan yanzu shugabanni ina suke su ma suna lebura ko sun gama mutuwa saboda haka wai me ne ma za mu barwa bayan mu ne gyara ne ya kamata yi gyara kuma ba zai yiwu ba ba yadda za yi a gidanka ka bada kudin masara kai ka je hotel ka ci shinkafa sai idan masara ne ku ci a gidan saboda haka abinda muke kira shine zance wani shine ne cewa turanci ya yawa yanzu mu fita mu gani abinda me ne a zahiri zahirin mu dogara da kanmu duk abinda zamu yi keke ne zai a zaria a duduza a gurza na keken zaria wata ran zai zo ya koma irin keken America yau da gobe
to Alhaji wani Musa Bintube idan muka duba kuma rawar da bankuna suke takawa wurin taimakawa barayin zone a kare tattalin arzikin kasa misali duk da cewa akwai babban bankin Najeriya wanda shi yake samu su ido domin kar su wuce gona da iri amma har yanzu akwai wanda suke da ra'ayin cewa yawancin bankunan kasuwanci a Najeriya suna taka rawa wurin karya madarajar naira da kanta ta bayan fage misali wannan rawa ya kamata yanzu bankuna a Najeriya su taka domin a ceto darajar naira a kuma ƙara zaburar da tattalin arzikin
duk dai inda wato bukatun abu kaya ne a kasuwa kowa yana bukata kayan ba ta da yawa amma kuma ga mutane kowa yana ne saka ga farashi ya tashi wadanda suna da halin amma ba za su samu ba sun san hanyar da za su koma su yaba saboda haka yanzu abinda ake ciki in wani ya je ya yi sa ya samu alal misali ta farashi na babban banki tarayya dala miliyan 100 wato idan ba ya hankali ba yadda zai fitar da kudin kuma ya saki shigo da su ana kiransa round trip in ba hankali ba sai kaga ya samu riba na banza na wato na auf wurin billion naira billion biyar ka gane saboda haka shi yasa da farko ma nace yanzu da rashawa da cin hanci da barna ya tashi ya koma bankuna da babban bankin tarayya su manyan mu musamman shugaban kasa yana da kyakkyawan niyya da gaske yake da kishin kasa yake amma da yawa kuma yadda ka fada a cikin bankuna da bankunan tarayya su kuma suna nan suna gina kansu to saboda haka gaskiya ni yadda na gani wato a san yadda za a samu darajar naira din nan kuma wato gyaran da nake so a yi a gaskiya kafin a gyara dole a masar da darajar naira ya kai kaman 250 amma yanzu wurin 300 na gaskiya yawa idan an yi a san kuma babban bankin tarayya su san matakan da za su dauka cewa wannan kar kuma wato kwalliya ba ta biya kudin sa to shine abin da shi shugaban kasa yake gudu abin da yake ta abin nan cewa shi baya so rage abin nan din kar a zo talakawa da tattalin arziki ba mu kuwa samu ci gaba sai mu dawo baya
to Alhaji Abubakar Ali me zaka ce dangane da wannan magana
na farko zan dan bambanta da gani na kan darajar dala darajar dala a barta yadda yake wannan 250 idan aka ahumance yadda 250 ni nake gama wannan kasuwan bayan fagen zai challake ya koma 500 haka al'adan kasar nan yake ba zan manta ba zamanin da aka fara wannan ruguza naira tana dala tana naira 3 lokacin gwamnatin Babangida a waje ana saida ita naira 8 ba zan manta ba Allah ya ji kan Abdulkadir Ahmed yana gwamnatin Central Bank ya akai shawara aka ce aje a mai da su farashi ya zama daidai da na bayan fage sai a samu sahida ana zuwa aka ce naira dala ta koma naira 8 bayan fage washe gari suka mai da naira ya zama naira 18 tarihin kasar nan muna nan bai dade ba saboda haka da ka kai 250 yau a hukumance ni nake ga maka Hassan gobe ko zuwa jibi zaka ji dala ya koma naira 600 domin ba mu da ai bukatun dala din yana yawa ba zai kare ba bukatun dala yana da yawa sai ƴan Najeriya sun daina wannan kudayin kayan wajen
Ka gane ko da motoci da wanene in ba an daina bane a shigo da shi an daina saya ba za saya ba to daga nan dala za ta yi kyau in ba haka ba muddin wannan kudin yana nan kuma wannan kudin nan na satan nan ba riga an tace ba an kwace wa kudin nan suna nan zaka gani ana yi yanzu haka halin da muke ciki ne saboda haka a barta yadda yake kuma ayi a kokori a gyara ta gangoro ta dawo kasa idan aka sarrafa abubuwan da muke da shi a kasa. Na biyu tambayan da kai mun.
Yan Beirut change.
Ai wannan commission agents ne ai. Yayin wa magana baka ji bane. Da farko bankin kasa da bankuna ai suna zagon kafa suna da wannan matsala. Su ne shugaban kasa da kanshi kwanan baya ya ce ai su ne masu wannan Beirut change. Manyan bankuna ne masu Beirut change din. Ka ko ba ka bane saboda ka wannan su yan commission ne suna cin commission ne sule bibiyu sule huku wane ne masu wannan abun ba su bane suke zone 4 ba su bane suke Broad Street su suna officers suna bankuna a cikin wannan Beirut da change din da yake suka cilloko daga ko 70 da wani abu ne zuwa 275 a wannan shekarun bayan ai yawanci masu ma'aikatan bankin ne masu shi saboda haka wato yana ya bar jaki yana dukan
taiki gaskiya ne
yawo
to a gurguje Alhaji Mawal Musawin da wani rufe da kai
to ni da na koma abinda na fada muddin da kace ai da su shi wana Alhaji Ali ya fada cewa muddin ka sa wato doka ko kuma kace dole zaka rike farashi wato price control da tunce dole a samu wadanda za su zo ba za ta yi aiki to ni ban ce kawai a bude kofa haka ba a'a babban banki tarayya su san yadda za tafi yadda kamar ake samu a wasu kasashe Saudiya yau kusan shekara kusan 30 nake zuwa shi duk in ka je darajar kudin Suriya din nan da dola wuri daya yake
har yanzu
kusan shi saboda haka nace a fara daukar matakai yadda mu ma za mu yi mu kai wannan abin din wanda kowa ko kana da kudi ko baka da kudi inda ka je kasuwa wannan riyal din nan haka zaka sami kuma sayarwa da kuma saya duk ba abin ba wahala
yanzu Alhaji Musa bai ina zuwa Saudi Arabia farashin da kasuwa da nan banki duka daya ne
to ba bambanci ba zai fi dan kalilan ba ka gane
bai ta kara kalilan
eh saboda haka shine aka rufe hanyar barna da rashawa da kuma son kai in kana da dola da Canada riyal duk daya ne zaka iya ka sayar to wannan sai an dauka matakai zuwa wannan a karshe kuma ina kiran gwamnatin tarayya da Allah a maida hankali wurin shanin tattalin arziki dan a samu tattalin arziki ya bunkasa a samu masana da yawa wanda za su tamke gwamnati da masu taimakon shugaban kasa a san yadda za a bude tattalin arziki ya ci gaba mutane sun fara samun abubuwa kudi a junsu matasa su samu aiki kuma su samu zaman lafiya
to tattalin arziki na ci a karshe ina ga Malam Abubakar Ali zai rufe wani shirin gaba daya
eh lokacin da zan yi shine akwai wasu wato ma'aikatan gwamnati wanda suna samun kudin shigansu da dala amma sukan canja ta naira su biya gwamnati to dole wannan pompom din sai a rufe yadda aka shigo da TSN nan shi ma ya rufu
wato ka nufi in an samu dala asa dala kar asa naira
asa dala
in an samu naira kuma asa naira
asa naira kuma a gaggauta a bude ayyuka yadda mutane za su bazama a samu abun ya kasa a yana cikin madi ba karami madi ba yawwa
komi kake a duniya ka san da Allah komi kake a duniya
to wai ya za a yi ne a farfado da tattalin arzikin Najeriya naira ta yi karhi ta kara daraja a kasuwannin hada-hadar kudi na duniya kahin kwararren masanin tattalin arziki a wannan man fetur da raya kasa da ci gaba Dr. Ahmed Adamu ya amsa mana waɗannan tambayoyi ya fara ne da yin bayani akan yadda manyan kasashen duniya ke tursasa ma Najeriya ta rage darajar naira da kuma dalilansu
su kasashen waje da suke tsoron manyan bankunan duniya suna so ne 'yan Najeriya darajar naira saboda suna ganin cewa kamar Najeriya ta anshi kudaden kasashen waje kamar daloli da yawa saboda harkan fitar da mai din nan su ba su da mai suna sayan man mu ya ga ayi irin da samun man mu a cikin arha saboda idan muka rage darajar naira mu za su iya zuwa su sayi man mu a cikin kudi a sauƙaƙe sannan kuma za su sa mu da zama masu dogaro a kansu ba mu iya ci gaba wanda kuma ko da nan gaba za ka ga arzikin ƙasar mu ya dogara a kansu so hakan bai dace ba kuma ba na ganin cewa abin ji ne a ce Najeriya duk da cewa naira ta yi ta kare kuma a ƙara karya ta kuma wanda kuma akwai kiraye-kiraye da wanda muke tunanin cewa su suka harkokin arzikin ƙasar nan kuma suna kiraye-kiraye cewa a yi hakan wanda mu wannan ya ba mu mamaki so dole ne a zo a jajirce shi kuma na arzikin ƙasar mu dole ne ya zo ya haɓaka da kanshi ba dole bane sai wasu sun zo sun sa wai arzikin ƙasar mu ya haɓaka akwai kasashe da suka ci gaba da dama a duniya wanda zai maka tarihi ba wani bane ya zo ya tallafa musu ko ya taimaka musu ko su karge darajar kuɗinsu suka ci gaba so saboda haka mu ma za mu iya haƙuri mu jajirce idan karanci yayi yawa a lokacin da mutane su zo da fasaha da kere-kere da tunani-tunani da dama wanda za a samar da abin da wannan yake karanci a lokacin to wannan zai samu mu ƙara dogaro a kanmu har wasu mu fara samun abubuwan da muke bukata har ma bari da fidda su kasashen waje a wannan lokacin za ka ga kuma ƙasarmu mun fara mun zama cikin jerin wanda suke fitar da kayayyakin masarufi a kasashen cinikayya na duniya so kuma kafin mu yi haka dole ne sai mun zo an haɓaka ita harkar samar da abubuwa da jere-jere da fasaha da sauran sassan arzikin ƙasar nan a haɓaka su yanda samar da abubuwa kawai ba zai kasance kawai harkar mai da iskar gas ba wasu fannoni ma na shi arzikin ƙasa za su iya samar da kuɗaɗen shiga ma ƙasa sannan kuma abubuwan cigaban al'umma kamar su titi harkar lafiya harkar tsaro da sauran su da ya kamata a haɓaka su yanda wasu masu hannu da shi ne za su zo su sa hannun jarin su a cikin ƙasar mu so kuma ina tunanin cewa ita naira din ita da kanta ma za ta iya komawa darajar ta yanda take a da kamar yadda na faɗa cikin abubuwan da ke sawa ita naira ko kuma wata kuɗin wata ƙasa take rage daraja shine idan mutane da suke tunanin cewa za ta rage daraja nan gaba su sauri su kawo ta a kasuwan kuɗaɗe domin su rabu da wannan kuɗin wanda suke tunanin cewa zai rage daraja nan gaba to yanzu mutane suke wannan abun suna tunanin cewa naira za ta rage daraja nan gaba to kamar lokacin zaɓe suna ganin cewa Najeriya za a yi rikici da sauransu dai suna tunanin cewa kamar kuɗin Najeriya zai rage daraja sai suke sauri suka kawo ta a kasuwan kuɗaɗe suka saida ta to wannan lokacin ne ta yi yawa a kasuwa su suka daraja ta rabu to yanzu ana tunanin cewa shugaba Buhari ya hau kuma ya ce ba zai ƙara rage darajar naira ba kuma akwai tsare-tsare na haɓaka irin shi harkar ƙasa to suna tunanin cewa naira din za ta ƙara daraja a nan gaba to shi yasa suna suke ta zuwa suna sayan wannan naira din ta aje tura nan gaba idan aka samu arzikin ƙasar mu yayi stabilizing ko kuma ya zama daidai za su ta kawo wannan naira din su saida shi su riba sannan kuma a lokacin zaɓe da lokacin wancan shugabancin da muke da shi a Najeriya akwai mutane da dama suka tsagaita ko kuma suka daina kawo hannayen jarinsu saboda wasu abubuwa na suke tunanin babu tabbas lokacin zaɓe to sun ga cewa Najeriya ta koma daidai za su ci gaba zuwa irin da sa hannun jari a ƙasar nan shi sa kake ganin yanzu har naira ɗin ta fara farfaɗowa da sannan kuma akwai harkar ita shi farashin mai duk da cewa farashin mai ya yi ƙasa Najeriya har yanzu muna samar da mai gangunan mai dai a rana so wannan yana ƙarasa ana buƙatar ita naira a kasuwar kuɗaɗe wanda shi wannan shi ma ya ƙara haɓaka ita darajar naira a kasuwan hada-hadan kuɗaɗe wanda duk da cewa Najeriya abin zai mata zafi ta ci gaba da samar da mai duk da cewa kuma farashin mai din ya yi ƙasa so ina ganin cewa dole ne yanzu mu zo mu jajirce mu tsaya ba sai mun ƙara karya naira ba mu samar da abubuwan da muke buƙata a cikin gida mu rage yawan buƙatuwan kuɗaɗen kasashen waje akwai wasu abubuwa wanda ba dole bane ba akwai wasu karatun da za a iya yi a Najeriya ba dole bane sai an je ƙasar waje akwai tafiye-tafiye kamar na ziyarar ciwon lafiya ko kuma kula da lafiya wanda za mu iya yinsu a Najeriya akwai fita ma kawai na ganin kai mutum yana so ya je wata ƙasa ko kuma yana so ya je ya yi sayayya a wata ƙasa wanda ba dole bane ba wannan duk yana sa yawan naira ta ƙara yawa a kasuwan kuɗaɗe wanda shi ke ƙara sa darajar naira ta ragu. Idan mutane aka kawo da tsari da muka fahimci cewa dole ne mu zo mu tsaya duk abin da za mu yi shi a cikin ƙasar mu ba dole bane sai mun la'akari da kuɗaɗen wasu. Saboda kuɗinmu ne, kuɗin wasu ne, so kuɗin wasu ba zai shafe mu ba. Saboda haka zo mu haɓaka cikin arzikin ƙasar mu, mu dinga sayan abubuwa na cikin gida. Saboda yanda masana'antu da 'yan kasuwa na cikin gida za su haɓaka, su dinga samar da abubuwa, har wasu daga ƙasashen waje za su dinga shigowa suna buƙatar kuɗaɗenmu, wanda daga nan ne har darajar naira ta ƙara yawa a kasuwar kuɗaɗe.
Masu saurare, ku sa kunnuwan basira ku saurari wannan labari na ɗan iya. Isa Lawal na Ikara, Jamuji.
Yau cikin tagumin damuwa na iske ɗan iya jingina a wata kusurwa, na ce ɗan uwa yaya aka yi ne don na lura kana cikin damuwa? Ya ce bari kawai na ikar tunani ne nake game da makomar arewa, don da alamu tasiri da tarihin arewacin ƙasar yana nema ya kai ga shuɗewa, saboda harkokin bankuna, kasuwanci da masana'antu ɗan arewa bai da ta cewa. Yau duk da ƙasar nomar da muke da ita, muke ta fama da yunwa, kuma idan ana batun taɓarɓarewar tattalin arziki arewan tafi kowa. Wannan nema yasa duniya ke cewa yankin arewan ya fi sauran yankunan tarin tilin talakawa. Dukaka kuwa idan har arewan na son ta kai ga motsawa, ya zama dole shugabanninta su farka don su zama wa al'umma su garkuwa. Na ce lallai kam ni ma ɗan iya na fahimci arewa fa na tafiya a karkace, don kusan komai ya biya su kurkuce. Shugabannin da ya kamata su yi mana jagora na lura kusan duk sun makance, don hatta na kafafen yaɗa labaran da idan aka ce za mu ce yankin kudu ya sha gaban mu koda da kutance. Dubi dai yadda labarin yarinya ɗaya daga yankin Bayelsan kudancin ya jawo aka yi ta cece kuce, amma mu ana ta sace mu shiru kamar mun kurman ce. Kai ko bangaren lafiya ma a yankin arewacin Najeriya aka fi yi wa mace-mace. Kuma ma in gaya maka tsantsar gaskiyar magana a takaice, duk wani tubalin ginin ci gaban arewa fa yanzu ya lalace. Saboda idan ka lura da abubuwan da shugabannin arewan suke, sun gwammace ne kullun su bar yankin a wulakance. Dan iya yace na ikara ka san ka saba tambayar cewa mai yasa nake yawan kuka har da hawaye, musamman ganin haƙƙin talakawan arewa kullum yana tauye. Amma amsata ita ce tunda dai yanzu gari ya waye, dole mu nemi ƴan arewa mu sassaita shugabannin da suka buge da nanaye. Idan sun ki bin yadda muke so, sai mu bugura bansu da masu kishin ci gaban mu mu mai. Kuma duk abin da zai kawo mana ci gaban da tunuwarsu suka buguraren suka mamaye, mu bi su da sannu har sai mun tabbatar da ire-iren su dai duk mun bi mun rairaye. Idan ko ba haka ba, arewar da muke ganin ta yanzu a raye, wata ran za mu hange ta a rataye. Kinan ba mu da ta cewa balantana mu yi barazanar ta waye. Nace to dan iya Allah dai ya sa daukacin al'umar arewacin su farka. Su shugabannin da suka sanya karatu da kula da lafiya yafi ƙarfin talaka, su sani cewa su ne da kansu suke yi wa kansu mummunar shuka. Su kuma talakawa mabiya su guji duk wata mummunar harka, kuma duk harkar arzikin da suke son shiga su nemi albarka. Idan ba haka ba kuma al'umar arewan ne za su yi ta kuka, saboda muna ji muna gani yankin zai halaka. To amma tunda lokaci bai kare ba, ya zama dole mu haɗa kawunan mu duka, kada mu bari tsakaninmu a ce ga wata baraka. Ta haka ne kawai wata ran da sannu-sannu sai kaga yankin na arewa ya samu ɗaukaka.
Ma'ikara ikon Allah,
gaskiya
kin ji labarin ɗan iya? Watan ƴan arewa sun saurari wannan labarin ɗan iya, kuma za su ɗauki matakin kyautata rayuwarsu da kyautata makomarsu.
Amin.
Masu saurare, iyakacin shirin namu kenan. Sai gobe da izinin Allah, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fai
da Julius Gresham wanda ta haɗa mana sauti, da mataimakinta Muhubil da kuma Nelson Lobson da shine injiniyan mu a yau, da Tafarra Girma Tafarran da ya haɗa mu da ku a Facebook. Halima Jumarau ke sallama da ku. Sai gobe da izinin Allah.
Amerika yau ta cancance. zama lalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.